sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da hantsi da cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Mazauna birnin New Orleans sun kara kaimi wurin sayan kayan aiki domin inganta gidajen su da kuma ba su kariya daga mahaukacin guguwar danta bari dake bugowa daga tekun Mexico. Jama'ai a birnin sun gargadi mazauna wurin su zauna a cikin gidajen su banda wasu yankunan gabar teku guda biyu dake kudancin birnin da guguwar ta addabe su, lamarin da ya tilasta kwashe mutane a wurin. Masu yawon bude ido sun bar birnin a jiya Juma'a kafin isar guguwar da ake sa ran kadawansa a yankin a yau Asabar. Kamfanonin jiragen sama ma sun dakatar da jigila a yau Asabar. Cibiyar nazarin harkokin mahaukatan guguwa ta ƙasa ta da sauran guguwar bari za ta tattaru da ƙarfi kafin ta zuba, kuma za ta afkawa gabar tekun a matsayin guguwa mafi ƙarfi na daya. Zata kuma zama guguwar farko mafi ƙarfi a yankin Atlantic a wannan kaka. Kasar Zimbabwe tana fuskantar ƙarancin wutar lantarki mafi muni a cikin 'yan shekaru, lamarin da ya kai ga ma'aikata suka koma aikin dare lokaci kadai da ake samun wutar lantarki. Gwamnati dai tana dora laifin ƙarancin wutar lantarkin ne akan kasuwanni da kuma masana'antu da ba sa biyan kuɗin wuta. Kamar kowane bangaren kasar, babban birnin kasar Harare tana samun wutar lantarki ne a kowace rana a cikin dare. Karancin wutar lantarki da Zimbabwe ke fuskanta shine mafi muni a cikin shekaru uku. Masu fashin baki sun ce wannan lamarin ya sa kasar na asarar miliyoyin daloli daga ayyukan yau da kullum. Duk da cewa akwai injin generator da dama a cikin kasar, amma karancin man fetur wanda Zimbabwe ke fama da shi ya sa ba iya amfani da injinan generator. Zimbabwe dai tana nan tana tattaunawa da kasashen Mozambique da kuma Afirka ta Kudu domin taimaka mata da ƙwararru na fannin wuta, kuma Harare tana kyau zaton tattaunawar zai tasiri. Kafofin yada labaran kungiyar ISIS sun sake harhada kansu domin su nuna wa duniya cewa kungiyar tana nan kan bakanta kuma tana rike da takinta na suna ci gaba kuma suna fadada, duk da cewar babu inda suka kafa daula a fili. Kusan wata ɗaya kenan da kafafen yada labaran suka fito da jerin wasu hotunan bidiyo suna nuna mayakan kungiyar suna mubaya'a ko kuma suna sabunta alƙawarin su ga shugaban kungiyar ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Jama'an leƙin asiri da masu sharhi sun ce yanzu kungiyar ISIS da ake kiranta a larabce Daesh ta shirya bidiyo ne da suka kai guda takwas kuma ta raba su wanda take musu kyakkyawan ko kuma take cewa kyakkyawan sakamako yana nan ne ga mutane masu takawa. Manufar waɗannan bidiyon ita ce wato nuna ma waɗanda ko kuma nunawa ba a yi galaba a kan ƙungiyar ISIS ba, kana mayakanta kuma na wurare da dama suna ci gaba da amincewa da shugabannin ƙungiyar, inji wani mai fashin baki ko kuma mai yaƙi da ayyukan ta'addanci nan Amurka kenan, yana faɗa muryar Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ƴan majalisa guda hudu na bangaren Democrat da suka kai ziyara a wuraren da ake tsare da bakin haure akan iyakar Texas a cikin lokacin nan sun fada wani committee majalisa a jiya Juma'a yanda aka cika bakin haure makil a cikin wani wuri mai doyi da kazanta a gaban tutar Amurka. Sun kuma zargi shugaban Amurka Donald Trump da aikata wannan aika-aikan bisa ganganci domin hana masu niyyar zuwa nan Amurka a nan gaba. Wani martani da lafazza masu gauni da ƴan Republican suka yi sun wato waɗanda suke wakiltar jihohi da akwai iyaka sun faɗa wannan committee cewa babu wani abin da ƴan Democrat suke yi domin magance wannan matsala, kuma sun zargi ƴan Democrat din da yin siyasa da wannan muhimmin batu da kuma neman a yaba musu. Kwamitin binciken majalisar wakilai a jiya Juma'a ta saurari bahasi akan wannan babban batu da ya shafi kasar, kuma ta bayyana kowane bangare masu bambancin ra'ayi da juna kowa ya faɗi albarkacin bakinsa.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata Dr. Aishatu Yushewa Armayau ta kawo mana ziyara nan murya Amurka. A hirar da nayi da ita akan wani taron likitoci da ta halarta, ta bayyana mana makasudin wannan taron, inda ta ce an yi shi ne domin ganin yadda za a taimakawa ƴan gudun hijira ta fannin lafiyar su, musamman lafiyar kwakwalwar su. A cikin shirin mu na yau za ku ji cigaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da nayi mata da kika gabata musu da wannan kuka daga nan, ta yaya su saka bayyana miki yadda za a iya magance wannan matsalar?
To abinda suka yi mini dama abinda ya kawo ni ne musu wannan magana, tunda su suna nan wurin kuma wasunsu sun dade a nan wurin, da yawan su sun dade a nan wurin, sun san kungiyoyin da za su hada mu da su da za su taimaka na wannan fannin, ba na fannin zazzabi ba ko dan kowa wannan fannin yake zuwa, ta fannin irin wannan ciwon sun san cibiyoyi da yawa wanda za su iya taimaka mana, yanda in sun zo Najeriya din za su iya kawo mana gudunmuwa na taimaka mu waɗannan mutanen. Watakon mu abinda mu muke so shine kafin ma abin nan ya faru a dinga wayan ma mutane da kan cewa wannan abubuwa da suke faruwa ba wai aljannu bane ba, ba kuma wai wani abu bane ba da Allah ya sako da shi daban. To saboda haka mu abinda mu muke so shine a ƙara wayan ma mutane da kawunan su cewa wannan abu da ke faruwa da su akwai waɗanda za su iya kula da su. Amma matsalar mu daya, masu kulawan ba su da yawa. Di yawancin mutanen da ke zuwa suna kawo agajin ba likitocin irin wannan fannin bane, ba su san abun ba sosai. Saboda haka a yanzu abinda muka yi shine za a zo a kawo agajin koya ma mutane menene abinda ake nufi da ciwon tabin hankali a irin wannan lokaci, me kuma ya kamata a yi kaman abin gaggawa, saboda idan aka yi da gaggawan zai fi akan a bari sai abin ya ciya ciya ya kai wani hali babu yanda za a yi sai an je asibiti. To yanzu yanda muka bari shine za su turo mana, sun ma bani contact kuna kungiyoyi kamar guda 4 ko 5 ta hanyar zan tattabo su da za su zo su taimaka mana a Najeriya, kuma har na samu mutum 2 ko 3 wanda yanzu mun riga mun yi magana cewa a watan 10 za su zo Najeriya, za su zo su ga menene abun kuma ta yaya za a billo da taimaka ma wannan mutanen yadda za a magance da wannan matsalan.
To yanzu ba za a iya tura mutanen ba kamar su je asibitocin Najeriya inda ke da waɗannan fannonin, dan na san ba za a rasa likitoci ba.
Akwai likitoci, akwai kuma asibitoci, to amma asibitocin yawanci a cikin gari suke, ba a inda mutanen suke asibitocin suke ba. Saboda haka dole ne za mu koya ma mutane na ƙasa da mu wanda su ba likitoci bane ba amma za su iya yin agaji kafin a turo mutum wurin likita tunda likitocin ba su da yawa kuma yawancin su a cikin binni suke kuma wa'annan mutane da yawanci inda aka ajje wa'annan camp din ba a cikin gari bane ba in ma a cikin gari ne akwai kaman guda 4 ko 5 kaman a garin da nake plateau asibiti guda 1 ne wanda suke da irin wa'annan ma'aikatan guda 1 ne in kin je Kaduna shi ma asibiti a Kaduna guda 1 ne wanda suke da irin wa'annan haka in kin je Katsina guda 1 ne in kin je Adamawa guda 1 ne ba ma to Adamawa ba ma zan ce ma guda 1 bane ba saboda babu ma wai asibitin irin wa'annan sai dai kamar a ce asibitin gwamnati wanda kila akwai fannin da akwai mutum ɗaya ko biyu a ce likita ɗaya ko biyu ne a duka Bauchi ko Gombe ko Taraba ko Adamawa dake da irin wannan ilimin da zai taimaka ma wa'annan mutane
to me yasa kike gani aka sami irin wannan karancin malaman kiwon lafiya ta wannan fannin ko likitoci a Najeriya ba a samun mutanen da ke zuwa makaranta su karanta wannan layin ne
ana samun mutanen da suke zuwa su karanta amma dama ba su da yawa masu zuwa su karanta kuma in sun je sun karanta sun gama ba su samun inda za su yi aiki
ba wurin da za su
ba wurin da za su yi
duk da cewa akwai karancin cibiyoyin
duk da cewa akwai karancin cibiyoyi ba saboda an kwana biyu ba dauki ma'aikata ba a Najeriya kuma irin wa'annan dama ba su da yawa in suka gama ba su samu aiki ba sai su bar kasan su tafi inda za su samu aiki shi yasa da yawan su wato likitocin kwakwalwa wanda ɗan Najeriya wanda suke Amurka sun fi wanda suke Najeriya yawa to kuma ki gane cewa banda Amurka akwai wasu a Canada akwai wasu a Britania akwai wasu a kasashen Larabawa saboda haka gaba daya idan muna da likitoci 300 na kwakwalwa a Najeriya to fiye da kashi 60 ba su Najeriya wa'anda kuma suka rage a Najeriya wasu sun shiga siyasa wasu ba su aikin asibiti wasu suna wasu fannonin saboda haka wa'anda suke aikin a Najeriya a yanzu gabaki daya ba su kai kashi 30 ba a duka likitocin kwakwalwa kuma tunda ba a karkara suke ba suna cikin gari su kuma yawancin wa'annan mutane wanda suke wa'annan wurare ba ɗan binni bane ba yawanci daga karkara suke dole ne a ce an samu yanda za a yi a karkara an kai mutane a wurin wa'anda za su iya tacewa kun shigo wannan an ga cewa wannan dole sai ya ga babban likita wannan idan aka mishi anan za a samu lafiya to ba mu da su matsalar muke nan babu kukan da na kawo musu kenan gashi muna da ciwo ba mu da magani
to masu sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin Dr. Aisha Tishowa Armayau da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Muna tsoro yanzu in aka dauki police state su samu police. In commissioner police na state bai kyauta ma shi gwamna ba zai kore shi.
Na tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe dan sanda a operation. Motar da za a dauke shi a kai shi garin su sai ƴan uwansu ne suka tara kuɗi suka daura suka kai shi.
Jama'a muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Me yafi dadadawa ko kuma damuwar mutane game da barin jihohi a Najeriya su samu yan sandan kansu ne?
Tsohon Sufeto General na yan sandan Najeriya, Alhaji Suleiman Abba, wanda baya ganin baikin yan sandan tarayyar, ya ce akwai dai bukatar a ƙara inganta musu aiki.
Ba su horo, su fahimci me aikin nasu, su kuma yi shi yadda ya kamata. A ba su kayan aiki. Yau duniya an ci gaba. Yan sanda a wasu ƙasashe ba ma sa fita kan titi. Daga ƙofofinsu suke ganin komai da yake faruwa. Da kai laifi yanzu nan za a kirana kusa ya kame ka. Hatta kai fa yanzu akwai kamera akan titi wanda idan ana neman ka da ta ga fuskarka zai ta bada alamu a cikin office cewa ina gano wani wanda ya taba kisan kai a street mai suna kaza wanda daga nan zuwa can zai dau lokaci kaza sai a kira patrol nan da nan sai a hade sai a kame shi
to amma mu nan abin ya gagara
ai akwai wannan kokarin na asaka wayannan abubuwa a Port Harcourt da Lagos da Abuja da Kano yau suna aiki har nay IG na gama ba a gama aikin ba balle mu fara amfani da su kuma bana jin har yanzu suna nan suna aiki maimakon ma wanda ma aka dan saka din
din ma karshenta duk an bi an sassace su.
Amma Hafsa mai ritaya a rundunar sojin saman Najeriya Musa Isa Salman na mai cewa
Doni bana bayan bikirin ɗan sandan jihar. Abin da ya sa shi ne cewa yanayin tsaro na ɗan sanda a duk da cewa an fi son ya zama waɗanda suka samu wuri su suke tsaron nan saboda shi al'amarin ɗan sanda a kusanci. Amma in ka duba yawancin inda ake local police ko kuma ɗan sandan jiha sai ga cewa ba kamar yadda namu yanayi yake ba anan.
To gaishe ka Hassan da wannan ra'ayi da ka dauko mana na mutane game da wannan batu. Wato sace-sacen mutane da ake ta yi domin neman kudaden fansa haɗe da tashi-tashi hankulan da ke addabar mutane a jihohi irin su Zamfara da Sokoto da Katsina da Taraba da Benue da sauransu su ne suke ta ƙara janyo maganganun da ake yi akan bukatar wasu gwamnoni da suka bayyana na cewa suna son a kyale su su ma su zo su kafa nasu 'yan sanda daban da na gwamnatin tarayya. Kamar yadda muka ji mutane suna da sabanin ra'ayi akan wannan batu. To kuma akan wannan batun ne yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da shi Hassan Mainakainan ya shirya mana a can Abuja tsakanin mutane biyu da ke da masaniya sosai akan harkokin tsaro a can Najeriya. Wato Alhaji Abubakar Tsab tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihohi da dama na Najeriya da suka hada da Abia da Sokoto da Oyo da Lagos da kuma tsohon Hafsa mayakan jiragen saman Najeriya Air Commodore Ahmed Tijani Baba Gamawa. Yau za mu tashi ne daga bayanin da shi Hassan din ya tatso daga wajen tsohon ministan 'yan sandan Najeriya Adamu Maina Waziri akan yawan kudade da ake batarwa kan 'yan sanda a lokacin da shi yake minista da kuma bambancin Najeriya da wasu kasashen duniya da su suke da rundunar 'yan sandan jihohi ko kuma na yankuna.
Na tattauna da tsohon ministan 'yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri. Ya gaya min cewa lokacin da yake ministan 'yan sanda akwai 'yan sanda sama da 300,000. A wancan lokacin kuma tsakanin albashi da kudin gudanarwa yanayi da kullum wato overhead cost da sauransu budget dinku a shekara
naira na guga naira har naira biliyan 290. Bari mu ji abin da shi Alhaji Adamu Waziri ke shaida mana.
A lokacin da na kama aiki an gaya min 'yan sanda na Najeriya jimillan su 377 ne, amma ni kafin bari na waki diddiga ya nuna min cewa 'yan sandan suna tsakanin 300,000 da 330,000. A lokacin ana kiyasta yawan al'ummar Najeriya kusan miliyan 160. Muna da jihohi 36 da Abuja. Muna da ƙananan hukumomi 774. Rumfan zaɓe ma kaɗai muna da 220. Ƙauyuka, garuruwa, manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a Najeriya sun fi miliyan 1. Ba yadda za a yi a ce mutum 300,000 ma in ma da 77 ɗin ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 da kuma waɗannan lissafi-lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasan. Za an gara maka misali, Egypt tana da mutane jimilla miliyan 80, amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida, aikin 'yan sanda wanda ake kira policing, mutum ne miliyan 4. Amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a ƙasar ba, saboda haka 'yan sandan Najeriya sun yi kaɗan. A lokacin da na bar minista, a shekara abin da ake kashewa a kula da aikin 'yan sanda daga albashinsu zuwa wasu abubuwansu biliyan 290 kowane shekara, biliyan 290. Idan ka ce 'yan sanda 300,000 sun yi kaɗan a Najeriya, ka ce za ka mai da su miliyan 1, to kana maganan kusan 1 trillion naira a shekara. Wannan nauyin ba za a bar wa gwamnatin tarayya ba, ba za ta iya yi ba.
Tsohon ministan 'yan sandan Najeriya kenan Alhaji Adamu Maina Waziri. Ranka daɗe kaji abin da shi minista ke cewa a ina za a samu waɗannan kuɗaɗe?
Ya idan waɗannan suka samu kuɗi su sata kuɗin da suke sata su sashi kyautu su gurnoni su gurnansu 'yan siyasa. Kuɗin da suke sata ba kuɗin da kawo a ba 'yan sanda, a biya 'yan sanda, a ba su alawan su sa ɗauki 'yan sanda da yawa kuma a duba lafiyansu. In an haka za su yi aiki, kakan akwai wani 'yan sandan Najeriya wanda aka kai kasan waje su aiki, in sun je aiki sai su ƙure. Domin ana ba su kayan aiki sosai, ana ba su welfare sosai, ana ba su uniform, ana ba su motoci, ana ba su kayan aiki. Amma nan waɗannan duka babu, ba ba su. Waɗansu ba gidajen su za su kwana, waɗansu a cikin motoci suke kwana.
Ya kwanda idan muka duba yan sanda gaba da su a Najeriya misali. Masu shari kashi a tsaro da dama suna ganin cewa kamar yan sandan Najeriya sun gaza. A matsayin ka na kurari a shari tsaro, a iya cewa yan sandan Najeriya sun gaza?
To alhamdulillah, gaskiya in muka yi haka ba mu yi wa yan sandan Najeriya adalci ba. Yan sandan Najeriya ba su gaza ba, gwamnati ita ce ta gaza. Dalili kuwa, yan sandan nan in ka duba a yau dan sandan Najeriya abin tausayi ne. Menene kuwa abin tausayi? Dan sanda yau bashi da asibiti nashi, bashi da bariki nashi na gaskiya, bashi da makaranta nasa, bashi da gurin kwanciya mai kyau, bashi da wani albashi mai kyau, bashi da abubuwan da na alatu ko kuma kayan aikin kansa da zai je aiki. In ka duba dan sandan Najeriya a yau ba abin da bai sani ba. Ba abubuwa na security da sauransu, in dai kana son gaskiya ka nemi dan sanda aka bashi kayan aiki. Ina tabbatar maka duk waɗannan abubuwan da ake yi, ina ga maka za a samu maslaha kwarai da gaske. Dalili kuwa saboda waɗannan mutane an watsar da su, ba kula da su ba, ba damu da su ba, ba damu da familin su ba. Ina tabbatar maka yau aka ce maka dan sanda ya tafi operation aka kashe shi. Ina tabbatar maka ba mai bin kadin sa ba abin da ya da ba wanda ya damu da shi. Ina tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe dan sanda a operation, motar da za a dauke shi a kai shi garin su, sai ƴan uwansu ne suka tara kuɗi suka daura suka kai shi garin su kafin a bisne shi. So irin waɗannan abubuwa akwai adalci, akwai gaskiya a ciki. Saboda haka dole a yi musu gaskiya, a yi musu adalci, a rike musu amana, a ba su kayan aiki. Ina tabbatar maka haka waɗannan kashe-kashe da sauransu da muke da su za su ragu a Najeriya.
Amma Alhaji Abubakar Tsaf misali, kai babban dan sanda ne, kai yanzu ka amince cewar yan sanda sun gaza?
Wato abin da sa abubuwan da suke faɗa duka da su, amma kuma har da uniform da suke sa suna sai da kansu ne. Har da uniform da takalma da lanyar da komai, kuma ta je kasuwa da sai da uniform ɗin.
To amma ina zuwa Alhaji Abubakar zan idan muka duba shi a nan tsaro a Najeriya gaba ɗaya su duk abin da ya faru in na tsaro ne, maimakon muga cewar an ture yan sandan kwantar da tuzuma wanda dama wannan shine aikin su, amma ko ina su sai a tura sojoji a matsayin ka na dan sanda dan kaɗai, wannan ba damun ka?
To abin da sa wato mutane sun fi yin tsoron sojoji don su harbi digogi, su harbi digogi
a langure kuma kuma da bindigogi
akwai, amma su kasar sojoji an ba training da aka ba su saba su kashe yan sanda, kuma ka kashe mutum a banza za ka kai ka koce. Abin da sa ba kula da yan sanda ba, ba su da yawa kamar da shi ekwado fada, ba kula da yan sanda ba, ba ba su kayan aiki ba, ba ba su uniform ba, don haka sun ba su ba su ka
kasa. Amma wasu suna cewar kamar ko sun gaza ne shi yasa soji suke kwace musu aikin su.
A'a, na ga maka dazu na ce lamban yan sanda bai isa ba, bai isa samsan da sai an doki amin an doki mutane aikin yan sanda da yawa, aka training nasu, aka ba su duk abubuwan da za a ba su samu fi aikin sosai, za su yi aikin sosai inda ya kamata. Amma yanzu kamar da ya faɗa yan sanda je operation in aka kashe shi bayan kwana biyu an manta da shi, wani lokaci ma da an ji an binne shi an dawo sai wani na so ɗaukar shiga cikin gidansa sai ya ga ma iyalin su fita ma ba wani sun magana kai. Abin is very very bad. Lokacin da mu muke ɗan sanda shekarun da suka wuce, muna aiki tare da special branch. Special branch su kamar su ne SSS yanzu dama suna tare da mu. Su nasu sun samu labaru, samu information, samu intelligence su su gama ɗan sanda. ɗan sanda su je su yi aiki a abin nan. Amma yanzu babu cooperation tsakanin su da yan sanda, ko yana kamar mata
da suwa
kenan tsakanin security agency da kamar mata biyu da suwa a wurin miji daya, ko yana kokari ya satisfy miji ya fi son ta da wani. To abin da sa kenan in aka samu a limitin aikin mutane samu information su ba police su operate akan information din su kawo mutane su kai su court, ma kai su court a making sure an yi shari'a an gama an convict mu ko ba da shari'a nashi
haka to ya commander ina zo gare ka idan muka duba wannan matsala na najeriya tsaro gaba daya a najeriya idan muka dauki mutanen ku sojoji kamar wani lokacin masu sharhi kan shanin tsaro suna cewa ba ku kyautawa yan sanda wannan yasa suke ganin cewa kamar gwamnatin tarayya ta mai da hankalin ta akan sojoji fa da yan sanda ka amince
To sai jira amsar wannan tambaya a mako gobe in Allah ya kama shirinmu na gaba wanda ko bayan wannan din zamu ji shin akwai wata jayayya ne ko kuma reni a tsakanin yan sanda da soja idan ana magana tsaro domin akwai wasu da suke ganin kamar wani lokaci sojoji suna kokarin su kwace yan sanda ayyukan su yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Abubakar Tsab da kuma Alhaji Ahmed Tijani Baba Gamawa hade da shi wakilin namu da shirin muhawara da Hassan Baina Kaina ni Ali Mustafa Sakoto nake muku ban kwana daga birnin Washington DC a huta lafiya
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya
baban kanmu dan Usman
One.
salgari.